Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barkanmu da ranar Alhamis 22 ga watan Maris shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da masu ran abokan aiki ke farin cikin kamu ko wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
A yau Alhamis ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai rataba hannu akan wani sabon tsarin ciniki da zai auna kasar China. A yau Alhamis ne aka shirye cewa dubban mutanen kasar Syria dake zaune a yankin nan da ake tarkice a cikin sa na guta za su fice tare da iyalansu. Shugaban ƴan sanda na yankin Austin dake jihar Texas a nan Amurka, Brian Manley, ya ce mutumin da ake zargi da kai hare-haren bama-bamai Mark Condit ya bar bidiyo na wani sako mai tsawon mintoci 25.
To kanin labaran kenan aka ji.
Na gode wa Ubangiji da ya dawo mana da yaran mu lafiya. Mun gode wa Ubangiji da jarrabawan da ya daura mana. Allah ya sa mun ci jarrabawan.
Wata kenan daga cikin ƴan matan dabci da kuma wata wato daga cikin iyayen ke murnar dawowar ƴan matan cikin koshin lafiya. Haka kuma hukumar custom ta Najeriya ta kama wasu kayayyaki da aka shigar da su ba bisa ka'ida ba.
Kayayyakin da aka kama ne ya kai na zuzzurutun kuɗi har naira biliyan 2,557,000,000 daga 1-19 ga watan Maris da muke ciki.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken bayani. Kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis, Jummai Alhaji ta kawo mana shirin sai bango ya tsagi, sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. A yau Alhamis ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai rataba hannu akan wani sabon tsarin ciniki da zai auna kasar China, wanda kuma ake jin zai takalo mummunar jayayya a fagen saye da siyarwa a tsakanin kasashen biyu masu gagarumin karfin tattalin arziki. Rahotanni sun ce Amurka na daukar wannan matakin ne a matsayin martani ga yawan satar fasahun masana'antun Amurka da China ke yi tana hannuntawa nata kamfanin. Ma'aikatar ciniki ta kasar China ta ce tana adawa da kudirin Amurka na daukar wannan mataki ita kadai na canja tsare-tsaren ciniki a tsakanin kasashen biyu. Ta kara da cewa tana fatar kasashen biyu za su zauna su maganta wannan matsala don neman mafitar da za ta yi wa kowannen su daidai. A yau Alhamis ne aka shirya cewa dubban mutanen kasar Syria dake zaune a yankin nan da ake tarkice a cikin sa na guta za su fice tare da iyalansu a ƙarƙashin wata yarjejeniyar da aka kulla a ƙarƙashin jagorancin kawar Syria din, wato kasar Russia. Dangane da hakan ne aka shirya jerin manyan motocin safa-safa da aka ce za su kwashe mutanen daga Harsata zuwa garin Idlib dake arewacin Syria din, wanda kuma yake karkashin rukun ƴan adawa. Wannan shirin yayi kama da wanda aka saba gani a wasu garuruwan Syria a can baya, inda aka samu lokutan da gwamnati ke matsawa mayakan ƴan tawaye lambar su kwashe mutanen su koma yankunan dake hannun ƴan tawayen. Har ila yau wannan yarjejeniyar ta yau ta kunshi musayar fursunonin yaƙi tsakanin gwamnatin Syria din da mayakan ƴan tawaye. Tun a cikin watan jiya ne dai gwamnatin Syria tare da goyon bayan Russia ta kaddamar da mummunan hare-haren jiragen saman yaƙi akan yankin gabashin guta, abinda ya janyo hallakar mutane 1,500. Shugaban 'yan sanda na yankin Austin da ke jihar Texas a nan Amurka Brian Manley ya ce mutumin da ake zargi da kai hare-haren bama-bamai Mark Condit ya bar bidiyo na wani sako mai tsawon mintoci 25 da ya dauka da wayarsa ta hannu kafin ya kashe kansa yayin da 'yan sanda suka yi kokarin kama shi. Manley bai bada cikakken bayani ba akan abin da yake tunanin kan wannan bayanin da Condit ya bari ba. Hukumomi sun yi gargadin cewa watakila har yanzu akwai sauran bama-baman da basu riga sun tashi ba a garin na Austin, amma a yammacin ranar Laraba sun amince cewa babu raguwar kunshin bomb din da ka iya zama barazana ga jama'ar gari. 'Yan sanda sun yi imanin cewa Condit shi ne mutumin da ya kai hare-hare 6 da bama-bamai a cikin garin Austin da kewaye a sati 3 da suka gabata, inda 5 daga ciki suka fashe kuma suka yi sanadiyar mutuwar mutane 2 da raunata wasu su 5. Condit ya kashe kansa ne yayin da ya saki bomb na 7 a cikin motarsa da safiyar jiya Laraba lokacin da 'yan sanda suka je kama shi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mark Zuckerberg, wanda ya kafa kamfanin Facebook a wata hira da wata tashar talabijin ta yi da shi jiya Laraba, ya bayyana cewa tabbas kamfanin Facebook ya yi kuskure a wata badakala ta yin amfani da bayanan wasu ba bisa ka'ida ba. Wannan babbar sabawa aminci ne. Ayi haƙuri kan abin da ya faru, muna da alhaki wajen kare bayanan mutane, a cewar Zuckerberg a hiransa da tashar talabijin ta CNN. Sai dai kuma Zuckerberg bai yi bayani sosai ba akan kuskuren da Facebook ya yi, ko da yake ya yi alƙawarin zai duba duk shafukan da yin bincike sosai. Ya kuma gaya wa CNN cewa yana da tabbacin cewa wasu ne suke kokarin yin tsokaci a cikin zaben 'yan majalisun dokokin Amurka da za a yi a watan Nuwambar na wannan shekara. Ranar Juma'ar da ta gabata ne Facebook ta bayyana cewa tana sane tun shekarar 2015 cewa wani mai bincike dan asalin Birtaniya Alexander Cogan ba bisa ka'ida ba yayi musayar bayanan mutane da wannan kamfanin bincike. Ana zargin kamfanin binciken da yin amfani da bayanan mutane miliyan 50 ba bisa ka'ida ba waɗanda ke amfani da kafar Facebook domin kirkiro bayanan 'yan takara a cikin masu yakin neman zaɓe da dama, ciki har da kamfe ɗin shugaba Donald Trump.
Hafsat Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Madalla, jiya Laraba ne dai wasu 'yan kungiyar Boko Haram suka mayar da 'yan matan da suka sace a makarantar sakandare ta Dabci ga iyayensu, lamarin da ya haifar da farin ciki da murna ga iyayen 'yan matan. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda ya ziyarci garin Dabci inda ya zanta da 'yan matan da iyayensu.
Tun a jiya da 'yan uwa da abokan arziki a garin na Dabci suka dinga ziyartar 'yan uwa, musamman ma waɗanda aka sako 'ya'yan nasu, don nuna farin ciki da ma yi masu barka na sake yin tozali da 'ya'yan nasu. Koya waɗannan ɗaliban suka ji ne game da wannan dama da suka samu na sake ganawa da iyayen nasu, ga ɗaya daga cikinsu da abin da take cewa.
Kamar ƙarfe 8 da haka suka za su kamu saboda mu musulmai ne suka kawo loka fara tafiya ta wannan gabar muka tafi. Mun kwana muna tafiya, sai muka tsaya a wani waje, sai muka yi girki, muka ci, sai muka ce za mu tafi gida. Sai ne suka ce to ku yi hakuri za a kai ku gida. Sai muka ci abinci, muka shiga mota, sai suka fara tafiya da mu gaba kenan. Suka yi gaba da mu, da suka yi gaba da mu muka ce ba gida za mu kai, suka ce a'a ba an ji ba tukun. Ba abin da suka mana, ko ta an ba sa yin komai, ba sa so ma mu wahala. Suna ba mu abinci muna ci. Lokacin da muka tafi mun ci kafa buhu 10 biyar ne ko biyu ne mun ci da biski.
Tun da farko dai sai da aka bada rahoton cewa ɗalibai guda biyar cikin waɗannan ɗalibai sun gamu da ajalinsu tun a ranar da aka sace su saboda matsi da kunci da suka samu kansu ciki, wanda kuma Alhaji Inuwa Garba Bayamari na ɗaya daga cikin iyayen waɗannan ɗalibai da shi ma ya rasa ƴar tasa. Ga abin da ke cewa,
mun ce alhamdulillah tun da sauran sun dawo, amma ni nawa dai Allah ya mata cika tana daga cikin waɗanda aka ce sun rasu guda biyar. Kawayen da suka ce a lokacin tafiya ne tun kan a tafi da ita, su suka binne su ma suka ce ba abin da zamu yi sai dai mu gode wa Allah.
Sai dai har yanzu iyayen waɗannan yara a cikin suke da farin ciki game da akwai wannan lamari, musamman ma na sake ganawa da ƴaƴan nasu. Kamar dai abin da wasu suke cewa,
ni sunana Alhaji Dere Kado, ina ɗaya daga cikin iyaye wanda aka ɗauke musu yara, amma kuma yau farin ciki ya sake iso ni. Na gode ma Allah, yara sun dawo gida lafiya a cikin ƙoshin lafiya, kuma na yi wa duniya alfaharin da godiya da kuma miƙa godiyanmu da irin ƙoƙari na addu'o'i da ake mana a inda muka sani da inda bamu sani ba, duk ana mana addu'a akan ta. Mun gode ma kowa da kowa, musamman ma kamar ku ƴan jaridu da kuke zuwa wajenmu ba dare ba rana, ku ji me muke faruwa, ya muke ciki, ya muke ji, ya duniya take ji. To gaskiya mun gode da wannan ƙoƙari.
Ce mahaifiyar Hauwa Mani Galawan, na gode wa Ubangiji da ya dawo mana da yaranmu lafiya, wanda kuma kwanansu ya ƙare, Allah ya sa sun huta. Mun gode wa Ubangiji da jarrabawan da ya ɗaura mana, Allah ya sa mun ci jarrabawan.
Yanzu dai ministan yaɗa labaran ƙasar Alhaji Layi Muhammad ya shirya mana ma labarai cewa ɗalibai 104 ne yanzu hakan aka dawo da su, da kuma wasu guda biyu wanda ba sa cikin waɗannan ɗalibai, wato mutane 106 kenan suka dawo da ransu. Mutane da ake zargin cewa yan ƙungiyar Boko Haram ɗin sun dawo da su, wanda har yanzu babu wani kwakwaran bayani kan yadda yan ƙungiyar Boko Haram ɗin suka zo suka soke waɗannan ɗaliban cikin ruwan sanyi, suka kuma sake ficewa suka yi tafiyarsu ba tare da tijjiya ko kuma barazana daga wajen hukumomin tsaron ƙasar ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda. To da garin Dabce kuma sai jihar Lagos, inda hukumar custom shiya ta daya ta bayyana kama wasu kayan fasa kori na biliyoyin naira. Ga karin bayani daga wakilin murya Amurka Babangida Jibrin.
A hira da manema labarai a birnin Lagos, controller hukumar custom mai kula da shiya ta daya Muhammad Uba ya bayyana cewa kayayyakin da aka kama ne ya kai na zuzzurutun kuɗi har naira biliyan 2,557,000,000 daga 1-19 ga watan Maris da muke ciki. Kayayyakin da aka kwacin da sun hada da wasu motoci 16 na alfarma, akasarin su kera shekara ta 2017 da buhunan shinkafa 7,200, tankwacin trailer 12, sai kuma katan-katan na daskararrun kaji har fiye da 1,100, da jarkokin mai fiye da 1,300, da kayayyakin gwanjo da kuma atamfofi. Dukkanin wayannan kayayyaki dai, kamar da controller Muhammad Uba ya yi bayani, an saba ka'idoji wajen shigo da su, walau dai haramtattu ne da aka hana shigowa da su ko kuma an yi ƙorin biyan kuɗin fito kamar da doka ta tanada.
Yawan shinkafar da muka kama daidai yake da dire trailer 12 na shinkafa, na mun kama wasu a Lagos, mun kuma wasu shinkafa mun tafi jihar Oyo, Ogun Osho da sauran wurare. Daga cikin shinkafa da muka kama, mun kama trailer 8 a can jihar Oyo da Osun. Bayan haka mun kuma sake zuwa mun samu wani ma'ajiyar shinkafa, mun samu 1,253 a gomashi a cikin wani wuri inda aka ajiye shinkafa. Muna da masaniya, saboda haka muka je muka kwaso wannan shinkafa.
Bayan wannan kuma, har ila yau hukumar ta kwasa mai kula da shiyar kudu maso yammacin Najeriya ta sake kama wasu buhuna 407 da ke kunshe da fatun wata dabba mai suna pangolin a Turance, da nauyinsu ya kai na kilogram 10,263, wanda kuma aka yi niyan wucewa da shi kasar Sin, tare kuma da kama wani dan kasar Sin a wani gida da ke nan Ikeja. Ga dai controller Umar da ƙarin haske.
Lokacin da muka kama wancan, saboda haka dama mun samu labari ne a inda aka je aka ɓoye wannan sashe na, da bayan mun zo mun kama wannan da shi wannan mutumin ƙasan China, saboda haka wanda ya bamu labari ya sake bamu labari cewa akwai wani wurin da mu duba ba wurin, shi ne muka je muka sake koma, da muka sake koma shi ne muka samu bukuna 407 da aka total jimillar kuɗin wannan, saboda shi ana auna shi a kilo ne, kowane kilo abin da ake sai da shi dalar America 600. To yawan wannan da aka yi jimillar gaba ɗaya kuɗin ya fi biliyan 2 na naira, darajar kayayyakin kenan. Saboda ita gwamnati ta hana ko ina custom ta duniya gaba ɗaya ta hana harka kashe wannan dabbobin
kudin fatan wannan dabba da aka kiyasta ya kai na fiye da naira biliyan 2.5. A ƙarshe dai hukumar ta Kwastam ta bayyana cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da dakile ayyukan 'yan sumoga da ke neman kasara tattalin arzikin Najeriya. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka, kuma yanzu a gunmu na cewa ƙarfe 11:15 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin Sai Bango Ya Tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kuma har yanzu muna tare da gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Masari, wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na Sai Bango Ya Tsage.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Sani Iliya, sakatare da muryar jama'a reshen jihar Katsina. Ina mai girma gwamna barka da zuwa babban wannan gida mai albarka. Tambaya ta ta farko ga mai girma gwamna ita ce, a lokacin da suka zo a wannan gwamnati ta jihar Katsina, an samu gwamnatin da ta gabata a hukumar sufuri, a duk wata akan sai motoci a kaddamar da su a wannan hukuma. Amma tun da gwamnatin wannan mai girma gwamna Aminu Bello Makara ta zo, to an daina sayan sabbin motoci a wannan hukuma ta sufuri. Meye dalili? Tambaya ta ta biyu kuma ita ce, akwai wasu aikace-aikace wanda federal ta bada, musamman Kano to Katsina, wanda mutane na shaji suna zargin cewa 'yan majalisunmu ne da sanatoci da shi kanshi mai girma gwamna wanda ba su bi su follow up tabbatar da aikin an ci gaba da yin shi. Shi yasa aikin yake tafiya hawainiya. Duba ga 'yan kafe kudancin Najeriya, za ka ga cewa ayyukan wasu an bada su da masu so ba an so shin wasu ma an gama, wanda ba su kai ma tsawon hanyar Katsina zuwa Kano ba saboda bin da suke yi. Tambaya ta uku, akwai gine-gine wanda gwamnati ke yi kwashewa, mun san wannan, mun je mun gani ana yi. Amma abin da ya shafi gine-gine makarantu, a abubuwa class da ake, akan samu delay na kai abubuwan zama. Ina buƙatar mai girma gwamna ya yi mana bayani akan wannan.
To, na farko dai maganar ka ta ba a sayan abubuwa tun lokacin da wannan gwamnati ta zo ba gaskiya ba ne. Amma akwai 'yan watanni da suka wuce baya, shi ya rubuto mana cewa maimakon ya saya za a tada wasu motoci da suka lalace. To amma kuma na samu bayanai kafin wurin kama da yawa, to kuma na sa kwamiti yanzu suna duba halin da ita kanta Transport Authority din take ciki, abinda aka samu da abinda aka saya da abinda ake ciki. In na koma zan an shi report din su, zamu ga abinda za a yi. Maganar Federal Road wadda ta so daga Kano zuwa Katsina, ai ba jihar Katsina kawai ta safa ba. Magana ce hanya ta shafi jihar Kano, ta shafi jihar Katsina. Saboda haka a yi zargin cewa 'yan majalisa ko wani abin nan, wanda ke magana ya bi kasafin kuɗi na shekara da ake bawa, ya ga nawa aka sa a ciki, kuma kuɗin da ake bayarwa, ina so ka sani Northwest ana tattara kuɗi ne, ya ce ga abin da za ka share. Kuma duk wanda ke da wata shawara yana iya rubutawa ɗan majalisar shi na tarayya cewa ga shawara abin da yake gani, abin da ya kamata a yi. Amma ba abin da ya haɗa gwamna da magana aikin federal government. Ni ma in zan sa baki ta hannun 'yan majalisar nake sa baki, ba wai zuwa nake ministry ɗin in zanna ba, tunda su suke da haƙƙin ba da kuɗi. In sun ba da kuɗi kuma su suke da haƙƙin tsayawa su tabbatar da cewa kuɗin da suka ba a yi aiki da su ana yin aiki da su. Kuma maganar ka ba gaskiya ba ce. Su mutanen kudu suna kukan cewa arewa ake hanyoyi, kai da ake yi a arewa kana cewa ba a yi, to wace ake ciki? Ya kamata mutane a sa idan natsuwa. Sun himu matsalolin hanyoyi. Abinda za ka kashe a naira 10 kai hanya a jihar Katsina, kila kana buƙatar naira 100 ka kashe kai a hanya a Anambra ko ka yi ta Oshun. Saboda haka wannan magana ta cewa ana yin hanyoyi a wani wuri ba yana ba gaskiya. In ma magana hanyoyi ne, su sun yi kuka cewa mu ake mana hanyoyi. Amma mun kai kukan mu wurin 'yan majalisa cewa kuɗin da muka gani an bada a federal da inda za a kashe su na hanyoyi, to ya kamata a gyara a tabbatar da cewa federation din an yi balansin nashi a wajen wa'annan hanyoyi. Sannan batun maganar kujeru, ina jin lokacin da ka je ka gani ba kai ba, ni ma makarantar jami'i naje, wanda aka bata naje na gani lokacin da aka gama, kuma mun yi magana da wanda zai kawo kujerun, kuma kujerun a lokacin yanzu in ne ka je za ka tabbatar da an kai kujerun, saboda makarantar an maida ita ne wuri sai da aka gama aikin gabaki ɗaya sannan aka kawo. Amma duk aikin da muka bayar na aji, to muna ba da shi da cikakken kujerun shi, ba wai ana ba da gyaran aji ba ne daban, kujerun daban, a'a an ba da aikin aji ana ba da na kujeru, sai dai lokacin da ka je in ba riga an kawo ba. Sannan kuma mun ɗauki ainihin 'yan wato ƙungiyar Walda na jihar Katsina, mun kasa su kashi uku kowane zone, kwangila ce muka ba su miliyan ɗaya, wanda yake su ma mu ba su aikin yi, sannan kuma tsahinka gyaran mu kayan mu wanda za a iya gyara a gyara a maida su azuzuwa da kuma gadaje inda yara suke kwana. Na tabbatar da maka cewa in na koma zan bincika, amma na tabbatar da ni kaina na je jani lokacin ba kai kujerun ba, kuma na tabbata ba da yanzu an riga an kai su.
To bari mu je ga malami na gaba. Bismillah ko.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum
salam. Ina na Jafaru Adamawa shi kakakin muryar jama'a a jihar Katsina. Ina da mije magon na fatan alheri. Tambayar da ke gari ne guda ɗaya ce. Wani kokari aka yi wurin haƙo ma'adanai a jihar Katsina. Na gode.
To, Malam Jafaru, wannan magana na ji daɗinta ƙwarai da gaske. Lokacin da muka zo mun samu kamfanoni wanda ma ba mu taɓa jin sunayensu ba, fiye da 100 suna da license a wurare da yawa a jihar Katsina. Kuma tunda suka an shi lasussukan nan, ba su ma duba sun ga abin da ke wurin ballantana su an so license ɗin haka ma'adanan. Yanzu haka shi commissioner ya yi listin nasu, kuma mun rubuta wa ministry. Sannan kuma mu kanmu sai muka ce to ai tunda dai gwamnati ta ce a maida da noma da ma'adanai, to sai muka yi kamfani na gwamnatin jihar Katsina na nemo ma'adanan nan. Ma'anar wannan kamfani namu shi ne zai shiga wato hannu ko kuma gwiwa da wasu wanda duk suka zo za su yi aiki a jihar Katsina, za mu yi amfani da wannan kamfani mu zuba jari kuma kamfanin ya shiga. In ma muga kafa shi ma kamfanin ya yi applying, za a ba mu license, kuma za mu sai musu 'yan ainihin kayan aikin da za su tabbatar da cewa wuri kaza akwai abu kaza, kuma in commercial quantity ne. To shi kamfanin namu zai nemo wasu masu zuba jari daga waje su yi haɗin gwiwa domin wannan ma'adani. So ba shakka yanzu muna ministry ɗin tana yin aiki, kaman tunda da dai mun samu komai ya zama labari, amma dai yanzu insha Allah muna wani abu akai.
To mu je ga malami na gaba.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina na Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a reshen jihar Katsina. Ina ba mai girma babban bako mai girma gwamnatin jihar Katsina barka shi zuwa wannan zaure na Sabon Gwa Tsage. Ina da tambayoyi ne guda uku ne ke ta mai girma gwamna. Na farko, mai girma gwamna, muna karanta a jaridu da dama da kuma sauran kafafen yaɗa labarai, muna jin yadda ake cewa gwamnatin ka tun da ake jihar Katsina ba a taɓa samun gwamnatin da ta ciyo ba su suka da suka wuce yin zaɓi ba sai wannan gwamnati taka. Shin muna so mu fita ga bakin mai girma gwamna, shin ka tun daga hawan kamici zuwa yanzu bashi nawa ka ciyo ma jihar Katsina, kuma da wani ayyuka ne aka yi da wannan kuɗaɗe da aka ciyo bashi? Tambaya ta biyu, gwamnatin ka gwamnati ce ta jama'a, kuma zan cewa jama'a ne suka kafa ta. To jama'a da dama sukan yi amfani da kafafen yaɗa labarai irin social media wurin yi maka gyara kayanka. To amma sai muka cewa wannan gwamnati taka ba ta juye irin wannan kuce-kuce da 'yan social media ke mata ba. Mafi yawanci za ka suna tana yawan kama masu amfani da social media, tana garkami a gidajen kasu, duba da cewa suna yi maka kamar gyara hannunka, suna maka hannunka mai sanda ne tsakanin gwamnatin da ta gabata. To a takaice dai, me yasa gwamnatin APC take yawan kama 'yan social media daga sun faɗi ra'ayin su ko sun yi kira ga mai gidan gwamna da ya gyara? Sannan kuma tambaya ta biyu, dangane da APC a gidaje ne, kowa san cewa jam'iyyar APC ta rubu gida biyu. Na da fatan mai girma gwamna zai ba ni amsar tambayoyina.
Abinda ya sauka kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a kasance cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali.
To madalla shirin sai bango ya tsage kenan aka saurara sai aka sunce da mu a shirin mu na gobe idan Allah ya kai mu za mu kawo muku shirin duniyar Amurka wanda zai dubi kan wata musulma mai karanta labarai wadda ta zamto mace ta farko mai gabatar da labarai a nan Amurka sanye da hijabi a wani gidan talabijin mai zaman kansa. To yanzu ga wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Abubakar Sadiq Bellel da Khadija Abubakar Bellel dukkansu a jihar Adamawa Najeriya sun ce salam VOA Hausa. Hakika yau ce ranar ruwa ta duniya, to amma a zahirin gaskiya mu a nan jihar Adamawa muna fama da matsalar karancin ruwan sha mai tsafta da fatan gwamnati za ta gaggauta kawo mana agaji. Sai kuma sako daga Fatima matar Ahmed India Gashuwa mamar Hawwa da Muhammad Kasimu Sabon Gari ta ce salam VOA Hausa. To al'ummar Zamfara sai mu ce Allah ya sa wannan ziyarar da shugaban Muhammadu Buhari ke yi a jihar ku ya sa ta kawo muku ƙarshen matsalar barayin shanu da kisan jama'a da mata tsaro baki ɗaya, amin. Sai kuma sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi da Malam Hussein Dangote Karasuwa sun ce salam VOA Hausa. A yau mun leƙo filin ne domin mu miƙa jajenmu zuwa ga rundunar sojan Najeriya bisa kashe takwarorinsu kimanin mutum 11 da wasu barayin shanu suka yi a birnin Gauri da ke jihar Kaduna. Fatanmu Allah ya bayyana waɗannan maharan, amin. Sai kuma sako daga Sufiyano Gumel Zangon Daura ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Gina makarantar sakandaren kyauta da Abdul Fattahu Mamman Zango zai yi a Zango ya fi gina ɗakin taron 'yan siyasa ga mu al'ummar Zango. Sai kuma sako daga Yakuzi matar Ahmad Abasha Mashina Yobe ta ce assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Allah ya fid'a a Igarogo game da yarjejeniyar kasuwanci mara shinge da shugabannin kasashen Afirka 44 suka rattabawa hannu a Kigali na Rwanda, amin summa amin. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Salisu Direban Tanki Almajirawa Malumfashi da Haƙilu Zamani Almajirawa Malumfashi da Abdu Radadi Almajirawa Malumfashi baki ɗaya sun ce gwamnatin Najeriya ki ɗauki matakin taimakawa yaran makarantar Bauchi da kika ceto daga hannun Boko Haram don samun ci gaban karatunsu, amin.
To a gaishe ka kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
To Sarfilo, a takaice shugaban Amurka Donald Trump da tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden na takaddama da ke neman wuce gona da iri inda suke fadar musayar kalaman ɓaci. Lokacin kamfe ɗin shugaba Trump a shekarar 2016, Biden ya sha kaiwa shugaba Trump hari kan halayensa a wata bidiyo da ya fito inda Trump ke kurin cewa zai iya yi wa wasu mata hukunci saboda ya fito tauraro a wani shirin talabijin da ake kira da Apprentice. Biden a lokacin shi ne mataimakin shugaban ƙasa kuma yana marawa mai adawa da Trump ƴar jam'iyyar Democrat da ta tsaya takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton a baya. Ya ce da a ce ya yi makarantar secondary da Trump da ya fitar da shi waje ya yi masa duka. Yanzu kuma Biden ɗan shekaru 75 wanda watakila ake sa ran zai fito takarar a zaben shugaban ƙasa mai zuwa a shekarar 2020 ya sake afkawa Trump da irin wannan harin na fatar baki. Yau Alhamis da abubuwan suka ishi shugaba Trump wanda ya saba aika sako ta shafinsa na Twitter sai ya mayar da martani a shafin nasa inda yake bayyana cewa Biden rago ne a kwakwalwa da kuma karfin jiki wanda Trump ya ce zai iya kai shi ƙasa a sauƙaƙe.
To madalla a gaishe ki. Kafin mu sallama muna mika sakonta aziyarmu ga iyalan wakilinmu na jihar Adamawa Sunusu Adamu wanda Allah ya warasuwa ɗazun nan. Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma ba mu hakurin jure rashi baki daya. To da wannan kuma kai kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu bude muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Da yake yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin ranar ruwa ta duniya, za mu so jin ra'ayinku ne kan waɗanne matakai ya kamata a rinka ɗauka don tabbatar da tsaftar ruwa don hana jama'a kamuwa da cututtuka. Yanzu a madadin Hafsa Mai na Muhammad da ta tayana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarnin shirin da ma injiniyan mu ne Rob McLean ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya amma kar ku kashi ridon ku domin Usman da Safinat nanan tafsir da shirin yau da gobe.